Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Litinin 28 ga watan Maris din shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
To Mahmud, shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce ɗiyocin ƙasarsa da batun mutunta kan iyakokinta su ne abubuwan da ya fi baiwa fifiko, yayin da Ukraine da Russia suke shirin shiga wani sabon zagaye na tattaunawar zaman lafiya. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna damuwa matuƙa game da shawarar da shugabannin Taliban na ƙasar Afghanistan suka yanke ta hana yara mata zuwa makarantar gaba da firamare. Firayim ministan Isra'ila ya kamu da cutar COVID-19 a cewar ofishinsa a yau Litinin.
To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa Jamhuriyar Nijar ta kwaso ɗaruruwan 'yan ƙasarta da suka tare a ƙasar Senegal da sunan bara, waɗanda galibin su mata ne da yara ƙanana.
Cikin kashi 10 za ku samu 6-7 duk ƙanƙanan yara ne, wasu goye da su, wasu sai an ja su. To kago wannan abin na cin zarafin ɗan adam ne. Abin tambaya shine wai yaya aka yi wannan mutanen suka je Senegal?
A Najeriya kuwa adadin masu neman takarar shugabancin ƙasar na ƙaruwa bayan da gwamnan jihar Rivers Ewesin Wike ya shiga sahu. To ko yaya masana a fannin kimiyyar siyasa ke kallon wannan lamari?
To yanda siyasan ƙasar ne kasance cewa siyasa ne wanda ka gina shi a kan ɗaiɗaikun mutane, turban siyasan ƙasar nan ba ka raba shi da gwamnoni da kuma tsaffin gwamnoni.
To muna tafa da wasu rahotannin ma da shirin ilimi da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email, amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce ɗiyocin ƙasarsa da batun mutunta kan iyakokinta su ne abubuwan da ya fi baiwa fifiko, yayin da Ukraine da Russia suke shirin shiga wani sabon zagaye na tattaunawar zaman lafiya. Muna neman zaman lafiya da gaske ba tare da ɓata lokaci ba, abin da Zelensky ya ce kenan a cikin jawabin da ya yi ta bidiyo a yammacin Lahadi. Ya ƙara da cewa kwai dama da kuma buƙatar tattaunawa ta ido na ganin ido a Turkiya. Wannan ba abu ne maras kyau ba, bari mu ga sakamakon wannan. Tunda farkon jiya Lahadi a wata hira da 'yan jaridun Rasha, Zelensky ya ce a shirye ya Ukraine take ta zama 'yar ba ruwana a matsayin wani ɓangare na yarjejeniyar zaman lafiya, idan hakan ya zo da tabbaci daga ɓangare na uku. Sannan aka kada kuri'ar raba gardama a kai. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya zayyano wani makusancin Zelensky na cewa Turkiya tana ɗaya daga cikin ƙasashe da za su iya zama masu tabbatar ma Ukraine tsaronta. Turkiya na shirin karɓar bakuncin sabuwar tattaunawar. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna damuwa matuƙa game da shawarar da shugabannin Taliban na ƙasar Afghanistan suka yanke ta hana yara mata zuwa makarantar gaba da firamare, kuma suka yi kira ga ƙungiyar da su sake buɗe makarantu wa mata ba tare da ɓata lokaci ba. Mambobin kwamitin sulhun sun ƙara jaddada 'yancin samun ilimi ga duk 'yan ƙasar Afghanistan ɗin da ya haɗa da 'yan mata, bisa ga bayanan Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Lahadi. A satin da ya gabata ne Taliban ta janye sanarwar da ta yi na cewa za a buɗe manyan makarantun 'yan mata. Suna masu cewa za su ci gaba da zama a rufe har sai an ɓullo da wani tsarin da ya dace da shari'ar musulunci kafin a buɗe su. Amurka ba zato ba tsammani ta soke ganawar da za ta yi da Taliban a Doha da aka shirya yi don magance manyan matsalolin tattalin arziki, saboda wannan shawara da ta yanke, a cewar jami'an Amurka a ranar Juma'a. Firayim ministan Isra'ila ya kamu da cutar COVID-19 a cewar ofishinsa a yau Litinin, bayan ya gana da sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Antony Blinken. Bennett, wanda ya gana da Blinken a birnin Kudus a jiya Lahadi a gefen taron koli mai tarihi na jami'an diflomasiyar Isra'ila da na Larabawa, yana cikin koshin lafiya kuma zai ci gaba da aikin shi daga gida kamar yadda aka tsara bisa bayani daga ofishinsa. Haka kuma a jiya Lahadi ne Bennett ya ziyarci garin Hadera a arewacin Isra'ila bayan da 'yan bindiga suka harbe 'yan sanda biyu a wani hari da 'yan ISIS suka dauki alhakin kaiwa. 'Yan sandan sun ce jami'an yaki da ta'addanci da suke kusa suka kashe 'yan bindigar waɗanda jami'an leken asirin Isra'ila suka gano a matsayin Larabawan Isra'ila ne da suke aiki wa kungiyar ISIS a ƙasar.
To anjima kaɗan, Hanifa za ta dawo mana da ƙarshen labaran duniyar. A makafin nan bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su, za kuma mu fara ne daga jamhuriyar Nijar, inda aka gudanar da bikin yayi ɗalibai sojoji na ƙasashen Afirka, wato ƙungiyar Yewoma da mambobinta ke amfani da kuɗi na bai ɗaya, bayan da suka shafe watanni goma ana horar da su kan dabarun yaƙi da ayyukan ta'addanci. Daga Agadez ga rahoton da Hamid Mahmud ya aiko mana.
Sama da jami'ai 583 ne da suka fito daga kasashen Afirka irin su Kamaru, Mali, Ivory Coast, Congo, Guinea da kuma Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya suka samu horon dubarun yaƙi da ta'addanci tsawon watanni 10 a makarantar horas da sojoji ta Ensuwa da ke garin Agadez. Wannan horon na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an tsaron ƙasar Niger ke yaƙi da ta'addanci. Ministan tsaron ƙasar Niger Alkasim Indatu shine ya jagoranci bikin. Abin farin ciki ne bisa abinda idanuna ya gani mini daga wurin jami'an da aka yaye. Waɗannan jami'an da aka yaye za mu rarraba su zuwa fagen daga. Kuma wannan horon ya kasance ɗaya daga cikin ƙudurorin gwamnatin ƙasar Nijar na samar da wadatattun jami'ai domin shawo kan matsalolin tsaron da ya addabi ƙasar nan, kuma ya ƙara adadin jami'an tsaron da muke da su. Da haka na ja hankalin jami'an da suka samu horo na su dage wajen samuwa kasar nan ingantaccen tsaro. Letana Kolonel Habibu Asman shi ne ya horasu da jami'an, ya bayyana irin abin da aka koya musu.
An nuna musu kwatanci da dama na aikin soja. Sun tabbata da sojo shine suna iya su aikin soja wa da ake so. Shine ya samu mun ka gwada musu drapeau national, wannan symbol na ƙasarmu. Aikin nan ya ida kenan, yanzu abinda ya musu saura kawai a aika su duka cikin bataliya na sojoji don su ƙara ma aikin mu ƙarfi. Abinda nake so gare su su yi aikin su da zuciya guda, su ɗauki aikin nan da ƙarfi, don saboda aiki in an yaba da shi ya yi albashi ƙarfi, kuma aiki wanda suka yi na ƙasa ne shi ke kuma wannan ƙasar tamu ci.
Masu sharhi kan al'amuran tsaro na ganin wannan a matsayin hanyar da za a magance matsalar tsaro da ƙara adadin jami'an tsaron da ƙasar Nijar ke da su, da kuma ba su wadatattun kayan aiki domin tunkarar 'yan ta'adda. Ibrahim Manzo Jallo mai sharhi kan al'amuran tsaro a Agadez.
Muna fata wannan bayan Allah da aka ida ma goro yau su samu kayan aiki, su samu makamai masu ban tsoro wanda zasu tada ma 'yan ta'adda hankali, su maido lahiya a kasashen muliyar. Ya kamata mutane kuma su da kansu su tashi tsaye su kama ma hukumominmu abinda ya kamata su kama musu. Menene su zanga ba su rahoton duk abinda suka gani ya wakana maza-maza su tuntuɓi jami'an tsaro.
Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To ana tare ne kai tsaye da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wasu Larabawa 'yan bindiga sun kashe 'yan sandan Isra'ila guda biyu, sun kuma raunata wasu guda hudu a harin da suka kai Isra'ila ta Tsakiya a jiya Lahadi. Jami'an tsaron Isra'ila sun ce maharan 'yan asalin ƙasar Isra'ila kuma masu ra'ayin ƙungiyar ISIS ne. 'Yan sandan Isra'ila sun harbe duka maharan. Ƙungiyar ISIS ɗin ta ɗauki alhakin kai harin cikin sanarwar da ta bayar. Harin ya auku ne a garin Hadera, mai nisan kilomita 50 arewa da Tel Aviv. Ministan harkokin wajen Isra'ila Yair Lapid ya kira harin da wani yunƙuri daga masu tsatsauran ra'ayi domin su addabi da kuma lalata tsarin rayuwa a nan. Lipitz ya ba da takaitaccen bayani wa takwaran aikinsa na Amurka da ƙasashe hudu na Larabawa da suka haɗu a taron koli a kudancin Isra'ila. 'Yan majalisar dokokin kasar El Salvador sun ayyana dokar ta ɓaci kamar yadda shugaba Nayib Bukole ya buƙaci su yi, wanda haka ya ƙara faɗaɗa ƙarfin 'yan sanda da kuma tauye 'yancin jama'a yayin da ƙasar ke fuskantar ruruwar zubar da jini da yake da alaƙa da ƙungiyoyin daba, wanda ya sanya rasa rayuka da dama cikin kwanaki biyu. Wannan karamar kasar ta yankin nahiyar Amurka ta tsakiya ta sha fama da rikice-rikicen kungiyoyin daba. 'Yan sanda sun ba da rahoton kashe mutane 62 a ranar Asabar kadai da wasu guda 14 a ranar Juma'a. 'Yan sandan da sojoji dauke da bindigoki kuma suna sanye da kayan kariya sun yi sintiri kan tituna jiya Lahadi, yayin da majalisar tsaro ta sanar da kame akalla mambobin kungiyoyin daba guda 400 daga Mara Salvatrucha MS-13 da Barrio 18 da ake zargin su da haddasa rikice-rikice a kasar. Ba za ni kasa a gwiwa ba wajen yaƙi da 'yan kungiyar daba ba, ba kuma za mu gajiya ba har sai mun kama waɗannan masu laifin kuma an musu hukunci, bisa ga lafazin 'yan sandan farar hula na kasa a shafin Twitter.
A gaida Halifa, Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, gwamnatin jamhuriyar Niger ta kwashe ɗaruruwan 'yan ƙasarta da suka tare a ƙasar Senegal da sunan bara, galibinsu mata da yara ƙanana. An sauke waɗannan mutane ne a birnin Niamey a ƙarshen mako kafin daga bisani a mai da su garuruwansu na asali. Hukumomi dai na ɗora alakin faruwar wannan al'amari a wuyan wasu mutane da suka kira masu safarar bil'adama, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Sule Mumuni Barma ya aiko mana daga Yamai.
Mutane sama da 500 ne suka sauka a filin jirgin saman Jore Hamani a ƙarshen mako a ayarin farko na almajiran da hukumomin Niger suka kwaso daga ƙasar Senegal, yayin da ayari na biyu ya zo da mutane aƙalla 400. Kafafen yaɗa labarai ne suka fara bankaɗo labarin da ke nunin yadda wasu 'yan Niger suka mamaye titunan birnin Dakar da sunan bara, akasarin su mata da yara ƙanana. Mafari kenan hukumomi suka ɗauki aniyar maido su gida. Ga abinda wasu daga cikinsu ke cewa jim kaɗan bayan sun sauka birnin Yamai.
Bara ce muke yi, ni ɗan maraƙi na ne bana hekara hi guda, hi ne na saida hi kaɗai gare mu, tsakani na da Allah na saida na taho, zuka 200. Ni kuma mijina tsoho ne ƙarfin ya ƙare. Kawai kaji abin da ya sa gaba ɗaya kuɗin shi tsakani da Allah ko halawa ba a haba hi ne da taho da su.
Wannan abin da za mu ce dai abin da ya kamata ita bara a daina, ko ba haka ba ne? Kuma mai addu'a Allah Ubangiji Allah hore mana, Allah ba mu abin da zamu rike iyayenmu da iyalanmu, ko ba haka bane? Bara ba wuni bace, amma dai Allah dai hore mana, in kana da akwai ba za ka je ba.
Karancin abinci da talauci da matsalar tsaro ne kafafan na kasar Senegal suka bayyana a matsayin dalilan da suka sa waɗannan 'yan Niger ficewa daga kasar don zuwa neman rayuwa mai inganci, abinda hukumomin Niger suka ƙaryata. Gwamnan Yamai Udu Ambuka na daga cikin mambobin tawagar jami'an gwamnati da suka tarbi waɗannan almajirai.
Cikin kashi 10 za ku samu 6-7 duk ƙanƙanan yare ne, wasu goye da su, wasu sai an ja su. To, kago na abin na cin zarahin ɗan adam ne. Abin tambaya shi ne, wai yaya aka yi wannan mutanen suka je Senegal? Sai a ɗauko ɗa haya a je da shi. In ka dibo ne ya za a yi shi samu kuɗi ya kai kashi Senegal. Yanzu da Allah ya sa sun dawo, matakai na harko-harko da aka ɗauka kenan, da sun yi abinci aka dubi lahis za a sa su mota ko wani za a kai shi har garin su.
Ganin yadda wannan al'amari na bara ke kacara sunan Niger a idon duniya, ya sa mahukunta suka ɗauri aniyar kwashe dukkan 'yan ƙasar da ke waje da sunan wannan haramtacciyar sana'a, wace alamu ke nunin ba za a rasa hannun masu safarar bil'adama ba a cikinta.
Mutanen banza suna kawo musu nesa kusa, a kwatanta musu aicen haraka ce za ku samu kaza za ku kaza, duk shi ne jan kwaɗai na, sai su yi ta motaci. An ba da umarni ga minista na mai kula da harkokin ƙasar waje, za a yi bincike ta can ma a gani 'yan Niger wanda suka shiga wannan hanya ta salwanta a kungiyar da ake tallasa. Ni da na diba nan cikin 570 da wani abu, gurgu uku ne gani, duk suna yin tsasu nema makan surkansu nan cikin ƙasar Niger su ci da kansu.
Ƙasashe irin su Saudiya da Algeria da Libya da Cote d'Ivoire da Jamhuriyar Benin na daga cikin wuraren da 'yan Niger suka saba tarewa da sunan bara. To amma bayanai na cewa tsauraran matakan da gwamnatocin waɗannan ƙasashe suka ɗauka akan almajirai yasa masu yinta juya akala zuwa wajejen Senegal. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a Najeriya adadin masu neman takarar shugabancin ƙasar na ci gaba da ƙaruwa bayan da gwamnan jihar Rivers Ewesin Wike ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar. A baya dai tsohon gwamnan jihar Lagos Bola Ahmed Tinubu da tsohon mataimakin wato Najeriya Atiku Abubakar da dai sauransu duk sun bayyana burinsu na ganin sun gaji shugaba Muhammadu Buhari wanda zai kammala wa'adinsa a shekara mai zuwa. Daga Fatakwal ga rahoton da Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana.
Gwamnan jihar Rivers da ke kudancin Najeriya Barista Yanson Wuke ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya a tutar jam'iyyar PDP. Gwamnan Wuke dai ya bayyana haka ne a baya-bayan nan a jihar Benue.
First of all, let me thank you and thank the people of Benue for.
Yana cewa ne daga farko dai bari na gode muku kuma na godewa jama'ar jihar Benue da suka tare ni domin na zabe jihar Benue ta kasance jihar da zan ayyana takarar shugabancin Najeriya. A yau kuma karon farko na ayyana takarar neman shugabancin Najeriya a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP. Sannan kuma jama'a na ta zarge-zarge to yau an kawo ƙarshe za mu yi abin da ya kamata za mu kare rayuka da dukiyoyin jama'a kuma a yau mutum baya iya magana akan harkar tsaro a ƙasar ta Najeriya. Gwamna Wuke dai yana tunanin cewar ya rika jam'iyyar ta PDP na tsawon lokaci tun lokacin da kowa da kowa na bacci sannan kuma ya kashe mata makudan kuɗaɗe. Gwamna Wuke dai ya kara da cewar yankin Niger Delta mai arzikin mai bai taba fita ba daga jam'iyyar PDP banda daga baya aka samu wasu suka sauya sheka musamman daga jihar Cross River. Yan jihar Rivers na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da takarar ta Gwamna Wuke.
Recent declaration to aspire for presidency.
Wannan yana cewa ne bayyana aniyar gwamnan Wuke na takarar shugabancin Najeriya. Wannan abin da ya dace ne kuma musamman bisa la'akari da nasarorin da ya samu cikin shekaru bakwai da suka gabata. Wannan abin marhabin ne. Shi kuwa wannan ya ce. Yana cewa ne a tunani na bayyana ra'ayin takara na gwamnan Yanson Wuke abu ne mai kyau kuma gwamnan jihar ta Rivers ya cancanci tsayawa takara a shekarar ta 2023 saboda jama'a da dama a jihar ta Rivers da fadin tarayyar Najeriya na ci gaba da kiraye-kiraye ga gwamnan Yanson Wuke da ya fito takarar shugabancin Najeriya. To koyaya masu sharhi akan al'amuran yau da kullum ke kallon wannan lamarin MM Lawal malami ne a Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum.
To inda siyasan kasan ne kasance cewa siyasa ne wanda ka gina shi akan ɗaiɗaikun mutane turban siyasan kasan nan baka raba shi da gwamnoni da kuma tsaffin gwamnoni. Gwamnoni da tsaffin gwamnoni duk al'amuran siyasan nan sun dumo-dumo so za ka ci gaba da ganin irin wa'innan mutane tun daga Atiku tsohon gwamna ne Tambuwal shi ma gwamna ne yanzu Wike gwamna ne yanzu.
Gwamnan jihar ta Rivers Barista Yanson Wuke shine na baya-bayan nan da ya ayyana kansa na neman takarar shugabancin Najeriya baya ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da kuma gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da kuma gwamnan jihar Ebonyi David Umahi da dai sauransu. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za ku rika samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirin ilimi wanda zai nazari kan wani taro da aka yi a jihar Yobe Najeriya don duba yadda za a saka karatun tsangaya a tsarin karatun zamani.
Ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa. himma da kwaro kokayen mushinku.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da saki saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam na wannan mako. Shirin kuma dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A makon da ya gabata ne aka gudanar da wani taron bita da gwamnatin jihar Yobe ta shirya akan inganta ilimin tsangaya musamman ma dai a wasu jihohi na arewacin Najeriya. Masana wannan taro dai na gadan lokaci yayi da gwamnatocin arewacin Najeriya za su bada karfi wajen inganta ilimin tsangaya da almajiranci kamar dai yadda yake a wasu kasashe na duniya musamman ma dai kasashen musulmai irin su Pakistan da Morocco da Algeria. Irin muhimmancin da gwamnati za ta baiwa wannan fanni na ilimi, inji masana, shine zai taimaka wajen kawo karshen barace-barace da almajirai ke yi. Dr. Muhammad Sani Idris shine kwamishinan ilimin primary da secondary a jihar Yobe, wanda kuma ya mana karin haske game da manufar shirya wannan taro.
Manufar wannan taro shine mu kawo malamai na tsangaya, malaman makarantun allo, domin su sadu da juna, su kuma dora mu akan manufofin da suke ganin zai dace don yin dokokin gyara karatun, kawo tsare-tsare wanda za su kawo ci gaba a harkar karatun tsangaya. Abin da muke so mu cimma gashi shine lalle ba ma jin daɗi yadda yara suke bara, kuma ba ma jin daɗi yadda yara wato ba a iya lura da lafiyarsu. Amma kuma muna jin daɗin karatun Qur'ani, muna godewa yadda irin wannan tsarin ya taimaka wajen haifar da al'umma nagartacciya, al'umma da ta taimaka wajen gina jihar Yobe da gina Najeriya gaba ɗaya. Wayannan yaran suna da daraja, suna da ɗaukaka. Yara ne wayanda sun maida hankalinsu wajen su haddace Al-Qur'ani. Idan gwamnati a cikin hikimarta tana iya bada abinci da safe da rana da daddare ma mutanen da suke fursuna, mutanen da suka yi laifi, mutanen da suka ci haƙƙoƙin waɗansu mutane, an tsare su ana ba su abinci, me zai hana da gwamnati da al'umma da masu arziki da shuni da iyayen wannan yara a zo a zauna tare da waɗannan malaman, a zo da waɗansu tsare-tsare wanda nan gaba yaran nan ba sai ya yi bara ba, nan gaba yaran nan ba sai ya ji an wulakanta shi ba, nan gaba yaran nan ba sai ya yawo da riga cikin sa waje ba, nan gaba yaran nan ba sai ya kwanta a baranda ana ruwa ba, nan gaba yaran nan ba sai ya ji inda ba kyau kafin ya yi ba haya ba. Yaro ne mai daraja, abin da yake karanta mai daraja ne. Wannan taron yana so ya haifar da yaya za a yi darajar wannan yaran nan wanda yake kokarin haddace Al-Qur'ani ta zama ta fito waje kowa ya gan shi a matsayin mutum mai daraja wanda yake neman alfarma da karatu mai daraja.
To a kowane lokaci dai aka tashi yin gyara akan wata doka musamman a tsari irin na demokradiya, dole ne majalisun dokoki na jihohi da na tarayya su gudanar da gyara domin tabbatar da shi a matsayin doka. Honorable Dr. Balarabe Shehu Abdullahi Shuni, dan majalisar wakilai ne daga jihar Sokoto, ya yi tsokaci game da kokarin majalisar tarayya na inganta ilimin tsangaya a ƙasa musamman ma dai a arewacin Najeriya.
Bayanin na gabatar ma wannan taro mai albarka na bita da masu rawa da tsaki a cikin harkar almajirci da tsangaya shine kokarin da muke a majalisar tarayya da ma na jihohi, musamman jihohi guda biyar da muke a matsayin mai 'yan majalisa ma kafatan dali na kawo hanyoyi da dabaru na dokoki da tsaruka na gwamnatin tarayya da ma na jihohi domin baiwa almajirci da karatun tsangaya matsayi da kima ta kamace shi, a daina gwaƙe shi, ana keɓe shi, ana wulakanta shi, ana fifita boko kan shi. Ilimi na arabiya ko kuma ilimi na tsangaya da Qur'ani ilimi ne kamalalle tun kafin zuwan tura. Akwai shi ilimi ne da ya shafi lugga ta Larabci da Hausa da lissafi da kimiyya da fasaha da kere-kere da mu'amala da kasuwanci da noma da kiwo da komai akwai ciki, ba turanci ne ba kawai ilimi. Don haka tsari na su tura mulkin mallaka da suka kawo boko sai suka jingine wancan, kuma kaga sai kawo mana matsaloli da yawa. Don haka muke kokari mu ga cewa abubuwan su shafi dokoki da tsari na gwamnati, ilimin tsangaya, ilimin almajirci ba bara ba, ina ƙara faɗa ba bara ba, a ba shi kima da matsayi ta sami ya kamace shi. Alarammomin nan malamai, hafizai da wanda suka Qur'ani, a daina ce mai jahili a Najeriya, ba daidai ba ne, kuma ƙarya ce a ce wanda zai iya rubutu zai iya karatu ya iya lissafi yana iya rubuta takarda magana har ko ina fa amman a tsarin Najeriya a ce masa jahili dan dai bai AABCD ba turanci yare ne kaman kowa ko kasar tura ka je suna da kashi 44 ingila kawai ake turanci sauran kashi nasu yare suke
to masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka wajen hada wannan shiri musamman ma dai Julie Leaders Gresham naku ba mu ruci brin ke matan alheri sai wani mako
san hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa
yanzu kuma bar mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email
Sakonmu na farko a yau, sakon haɗin gwiwa ne daga Salamatu Haruna Daba da anti matar babba Haruna Bajoga, inda suka ce, "Komawa jam'iyyar NNPP da abba gida-gida ya yi, hakan bai zo mana da mamaki ba, duba da yadda ubangidanshi, Madugun Kwankwasiya shi ma ya kasance a cikin tafiyar ta NNPP. Sai kuma sako na gaba shi ma kuma na haɗin gwiwa ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja. Da Bala na Yashi Lakwaja dukansu daga jihar Kogi inda suka ce muna jinjinawa sabon gwamnatin jihar Anambra Charles Ludo bisa ga soke umarni NIPOP na hana al'ummar Anambra fitowa zirga-zirga na kowace ranar Litinin sai dai ba nan gizo ke sada ba da fata gwamnan zai tsaya daki wajen kare lafiyar al'ummarsa yayin da umarni ƴan kungiyar IPOP ta so ƙarshe Sai kuma sako na gaba daga babba Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers. Shi kuma cewa yayi sakon da ke yawo a jaridu cewa ƴan bindiga sun yi sanadin dakatar da tashin wani jirgin sama a Kaduna hakan bai zo mana da mamaki ba domin ita fa fituna ba ruwanta da mai kuɗi ko talaka ko ma mai mulki don haka mahukuntan Najeriya kalubale a gare ku domin abin da ya ci doma zai bar awai ba sakuma na karshe kuma ya fito ne daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir dake jihar Yobe shi kuma cewa yayi assalamu alaikum VOA Hausa ina jinjinawa da yabo zuwa ga mai girma gwamnatin jihar Yobe mai Malam Buni kan yadda ya samu nasarar kammala gagarumin aiki da uwar jam'iyyar APC ta daura masa na sulhun ta ƴaƴanta da kuma shirya zaben sabbin shugabannin jam'iyyarta to madalla kun kuma gode da sakonnin naku ku ci gaba da aika mana da sakonni
kanzu kuma ga labari a takaice
an ji cewa shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce yaucin kasarsa da batun mutunta kan iyakokinta su ne abubuwan da yafi baiwa fifiko yayin da Ukraine da Russia suke shirin shiga wani sabon zagaye na tattaunawar zaman lafiya muna neman zaman lafiya da gaske ba tare da bata lokaci ba abinda Zelensky yake cewa kenan a cikin jawabin da yayi ta bidiyo a yammacin Lahadi ya kara da cewa akwai dama da kuma buƙatar tattaunawa ta ido na ganin ido a Turkiya wannan ba abu ne maras kyau ba Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya nuna damuwa matuƙa game da shawarar da shugabannin Taliban na ƙasar Afghanistan suka yanke ta hana yara mata zuwa makarantar gabarar primary kuma suka yi kira ga kungiyar da ta sake bude makarantu wa mata ba tare da bata lokaci ba. Prime Minister Isra'ila ya kamu da cutar COVID-19 a cewar ofishinsa a yau Litinin bayan da ya gana da sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Anthony Blinken.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu a daidai wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da shirin mu wato na karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana zamu da muku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa wacce ta tani gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin sai kuma injiniyan mu Alfredo ni Mahmud Lalo da ke cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe